Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu tsaron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Lol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer ma na iya jin mu kai tsaye yanzu haka da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aro ma assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar Juma'a 19 ga watan 2 shekara ta 2016 da fatan an wuni lafiya. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki za mu gabatar da wannan shiri. A halin yanzu ga kadan daga cikin abin da za mu kawo muku.
Dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Isu Muhammadu na daga cikin waɗanda suka kammala yakin zabe da taron gangami a nan birnin Yamai.
Muna da rahoto bayan labaran duniya. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yayi balaguro zuwa Masar. Yan Niger da basu samu yin rijista a Najeriya domin zabe a Najeriya ba sun tafi gida. Kamaru za ta yi gyaran fuska ga tashar jirgin sama da ke Duwala sama da shekaru 40 bayan bude shi. Usman Kabara kuma na tafi da shirin musulunci tushen rayuwa. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Masu harin kunar bakin wake sun kashe akalla mutane 19 da raunana mutane 50 a wani hari da suka kai arewacin kasar Kamaru a yau Juma'a. Hukumomin soja sun ce maza biyu ne suka kutsa wata kasuwa a Meme a yau Juma'a suka tarwa tsakansu. Babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin, to amma harin ya yi kama da irin har-haren da 'yan kungiyar Boko Haram suke kaiwa. Har-haren da aka dora laifinsu a kan kungiyar Boko Haram sun kashe fiye da mutane 1,000 a arewacin kasar Kamaru tun shekara ta 2012. Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyar Amnesty sun kiyasta cewa cikin shekaru 6 'yan kungiyar Boko Haram sun kashe fiye da mutane 20,000 kuma sun tilastawa kimanin mutane 2.5 million rasa muhallinsu.
A can kasar Libya kuma jami'an Amurka sun ce jiragen saman yakin ta sun yi wa wani sansanin horaswa na kungiyar ISIS lugujen wuta a yammacin kasar kusa da kan iyakarta da Tunisia. Harin da aka yau Juma'a ya lalata wani gini a garin Sabratha yamma da birnin Tripoli a yankin da aka san ƴan kungiyar ta ISIS na gudanar da hidimomin su. Jami'an yankin sun ce an kashe akalla mutane 40. Jami'an kasashen yammacin duniya kuma sun faɗa a jaridar New York Times da ake bugawa a nan Amurka cewa kuratan kungiyar ISIS 30 suna daga cikin waɗanda suka jikkata. An ambaci wani jami'in yammacin duniya yana faɗin cewa jiragen saman yakin sun auna wani ɗan ƙasar Tunisia ne da aka danganta da manyan hare-haren ta'addanci guda biyu a Tunisia bara. Amurka ta tabbatar da jiragen saman yakin ta sun kai samame Libya aƙalla sau biyu a ƴan watanni da suka shige, ciki har da wanda ya kashe shugaban kungiyar ISIS a Libya. Tun dai lokacin da aka wato hamɓarar da gwamnatin Muammar Gaddafi a kuma shiga wato shekaru tun shekara ta 2011 kasar Libyan ke cikin rudani.
Yau Juma'a aka kama shugaban masamaiya kasar Uganda Kizza Besigye karo na biyu cikin kwanaki biyu, a yayin da sakamakon zaɓe ya nuna cewa yana bayan shugaba Yoweri Museveni da yawan ƙuri'u a zaben shugaban kasar da aka yi. Shedin gani da ido sun ce 'yan sanda sun kama Mr. Besigye da wasu manyan 'yan jam'iyyarsa ta Forum for Democratic Change su hudu daga hedkwatar jam'iyyar a Kampala babban birnin kasar, sai da 'yan sanda suka fesa barkonun tsohuwa a cikin ginin a lokacin da shugabannin jam'iyyar suka yi kokarin yin taron 'yan jarida domin su yi magana akan zargin tafkan maguɗi da suka ce hukumomin kasar sun yi. Haka kuma wani ɗan takarar shugaba tsohon Prime Minister Amama Mbabazi an gan shi yana barin gidansa a yau Juma'a tare da rakiyar 'yan sanda. Tun da farko Mr. Mbabazi ya gabatar da wata sanarwa yana mai faɗin cewa 'yan sanda suna kama mutane a harabar gidansa, kuma ya sa faifan bidiyon 'yan sanda da ke sintiri a titunan ƙasar. Sakamakon farko da hukumar zaben ƙasar ta gabatar a yau Juma'a ya nuna cewa shugaba Museveni shi ne ke kan gaba da kimanin kashi 62 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Shi kuma Kizza Besigye yana da kashi 32 daga cikin 100. shi kuma tsohon prime minister Mbabazi yana baya sosai da kasa da kashi biyu daga cikin dari na ƙuri'un da aka kada.
To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kungiyar bada agajin ƙasa da ƙasa Doctors Without Borders a takaice ta ce a wannan makon an kashe akalla mutane 18 a rikicin da aka yi a wata cibiyar kare mutane ta Majalisar Ɗinkin Duniya ciki da 'yan ƙasar Sudan ta kudu guda biyu da aka kai wa hari kusa da gidajensu. Mai magana da yawun kungiyar ta Doctors Without Borders Marcus Bachman ya ba da rahoton cewa jami'an kiwon lafiya sun ratsa dare suna jinyar mutane 73 da aka yi wa rauni a harin, yawancinsu harin da wato harbin su aka yi. Sa'annan kuma ƙarin waɗanda suka ji rauni suna ta zuwa asibiti a yau Juma'a. An yi rikicin ne tsakanin ƙungiyoyin matasa na ƙabilu biyu, Dinka da kuma Shilok. Mai magana da yawun ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sudan ta kudu Anane Kwantin ya ce a ranar Laraba da dare fada ya ɓarke tsakanin matasa da suka yi amfani da adduna da bindigogi da kuma wasu makamai a kan junansu. Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tashi zuwa Masar inda zai halarci wani taron koli da Masar da kuma kungiyar hada kan kasashen Afirka suka shirya kan batun tattalin arziki. Ga Nasiru Adamu Likaya da rahoto.
Wannan gwamnatin tashi cikar umulki amma bata yi sa'a ba. Rayin sa'anta shine kasuwar mai a duniya ta kare. Kuma daman mu mun jefar da komai mun zuba mayin ne ko idanu.
Tsohon dan majalisar dattawa Baba Yogama na jam'iyyar adawa ta PDP ke jajantawa gwamnatin Buhari. Da aka yi nuna a zahiri masu irin wannan yanayi ba sa sukar shugaban daga yawan tafiye-tafiye da yake yi kasashen waje. A makon jiya ne ma shugaban ya dawo daga hutun kwana biyar, gashi yanzu ya nufi Sharm el-Sheikh a Masar don halartar wani taron tattalin arziki da Masar ɗin da shirya ƙarƙashin ƙungiyar Afirka AU. Shugaba Buhari da kansa ya kare yawan tafiye-tafiyen da cewa hakan na da riba ga Najeriya don farfaɗo da tattalin arziki da dawo da kuɗin da ɓarayin biro suka jibge a ƙetare. Wannan muhawara ta suka ko goyon bayan wannan lamari yana fitowa ne yawanci daga 'yan siyasa. Umar Lamido Cikaire da ke ganin PDP ta kama hanyar nasara da zaɓar majalisar shari'a matsayin shugaba na ganin tafiye-tafiyen Buhari sun wuce gona da iri.
Ana so ba a so dole ne shugabanci akwai kwaikwayo a cikinsa. Amma gaskiyar magana ya yi yawa domin shi shugaba Jonathan a shekarunsa 6 da ya yi yana mulki, shekara 5 ma zance da yana mulki, gabaki ɗaya bai wuce kwanaki 57-8 ba ne ya yi na tafiye-tafiyen haɗa da lissafin tafiye-tafiyensa. A halin yanzu kuma shi shugaba Buhari a wata 8-9 nan kawai an haɗa tafiye-tafiyensa ya kai kwana 150 da wani abu. Amma dai kowace hujja yake da shi wannan nasa, mu dai shekaran 2019 in Allah da zamu kada shi zabe.
Fatar shugaban ƙasa ta kare tafiye-tafiyen nan na Buhari cewa yana yi ne domin taimakon Najeriya saboda gyara abubuwan da PDP a jam'iyyar ku ta bata tsawon shekaru 16.
Waɗanda suke kare tafiye-tafiyen nasa ba sa cikin mu ne ƴan PDP kafin ya zama shugaban ƙasa?
Shi ko dan rajin kare muradun APC Shu'aibu Gabcari Malam Bura ya ce tafiyar Buhari tana da matukar amfani.
Zuwan da zai tafi da ƙwararru kuma za su zo su dora Najeriya akan abin da suka tsara a can, su zo su ta Najeriya kuma ta amfana da abin da zai je. Saboda haka zuwan da zai ba zuwan banza bane. Kuma waɗanda suke cewa Buhari yana yawo MPDP ne kuma dama ba su zabe shi ba.
Shu'aibu Gabcari in ma ba su zabe shi ba ma yanzu ai shi shugaban Najeriya ne baki da.
Ai dama shi shugabanci ta hanyar siyasa, akwai waɗanda za su zabe ka, akwai wanda ba za su zabe ka ba. Saboda haka shi wannan wanda bai zabe ka ba zai ci gaba da abin da yake yi na ƙi. To duk kinsa kuwa shi masoyinka yana jiran alherin da yake tsammani a wurinka.
Masana tattalin arziki a nasu bangaren ba sa korafi kan yawan tafiye-tafiyen Buhari. Fiye da yadda suke nuna damuwa kan rashin kafa kwamitin tsara tattalin arzikin shugaban. Yan diflomasiyya na su bangaren na cewa zuwa da kai ya fi sako ga manufar Buhari ta kulla alakar tattalin arziki da yaki da almundahana da muhimman kasashen duniya. Nasiru Adamu Likaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuma randa ya zauka a mai sun murna da zuwa ne. daga karfe 12 na daren yau za a daina yakin neman zabe a jamhuriyar Niger. Tuni dai jam'iyyar PNDS mai mulkin kasar ta kammala nata yakin neman zabe kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Suleiman Mumini Barma ya aika mana.
Dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Isu Muhammadu na daga cikin waɗanda suka kammala yakin zabe da taron gangami a nan birnin Yamai. Saboda haka magoya bayan shugaban mai ci suka hallara a filin ƙwallon ƙafa Stade General Seni Kunce domin cashewa da kaɗe-kaɗe. Daga bisani Isu Muhammadu mai neman wa'adin mulki na biyu a fafatawar da zai yi da 'yan takara kimanin 14 ya ƙara jaddada gurin lashe zaben na 21 ga wata tun a zagayen farko.
Mu 'yan takara 15 ne, kowa daidai ne zai yi tallar siyasar shi, amma kun sa aka ce in mutum ya ce zai baka riga to ka dubi ta wuyan shi. To ni ga rigar da wuyana, aiki na shekara 5 da ni makasar nan, ba ni da shakkun komi. In Allah yarda wannan taron naku babbar shaida ce da ku mutanen Yamai kuna cikin shiri 21 ga wannan fata. Abin da za mu yi in Allah yarda shi ne ayan ku kawo.
Sai dai babbar jam'iyyar adawa MNC da nasara wacce dan takararta Sani Umaru ke rufe nasa gangamin a yau Juma'a a birnin Maradi na cewa zuwa zagaye na biyu a wannan zabe ba makawa. Tambura Isufu shine sakataren watsa labaran jam'iyyar.
Duk Yamai ai militant din mu ne, mun sani ai kudi suka bada wannan duka ƙarya ne, su samu su keza su yi wani magudi kuma su yi goda mutane cikin stad kuma su ce suna da jam'iyyu 40 kum in ka shiga cikin gari ko ina drapon su ne suna nan ga kashe kudin talakawa bisa kan ƙarya. Duk wannan ƙarya ne, ba su da kowa.
Shi shugaban yana maganar kamar akwai ayyuka da dama da yayi a fannoni da dama, kiwon lafiya, ilimi, turwazan da
zai zo shekara 5 kenan. Ai akwai abin da yake zai yi, abin da yana cikin littafi yake ga program din abin da zai yi, to ko guda bai yi ba. Abin da bai ce zai yi ba shine yayi wannan aiki na échangeur, wannan dai rompoint cikin Yamai, wajaje Maradi, Doso, wannan na sata ne, ni engineer ne na gine-gine. Ina kwatanta muku wanga échangeur na farin kudin shi miliyar 2 ne, suka ce sun kashe miliyar 17.
Yayin da dan takarar MPN kishin kasa ke shirye nasa gangamin kammala kamfe a yammacin yau a babban filin ƙwallon ƙafa na Yamai, rahotanni sun ce dan takarar MNRD Hankuri Muhammad Usman na kammalawa a Damagaram kamar yadda sauran takwarorinsa ke rufewa a jihohin da za su yi zaɓe. Yakin zaben na bana na kammala ne a wani lokacin da 'yan adawa suka ba da sanarwar shigar da karar hukumar zaɓe Seni a gaban kotun tsarin mulkin ƙasa bisa zarginta da taka doka saboda amincewa yin zaɓe ta hanyar gabatar da shaidu a maimakon katin ɗan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman Mumini Barma, shugaba Muhammadu Yusuf na Niger shine babban bako a cikin shirin yau da gobe wanda zai zo muku a ƙarshen wannan shiri. Har yanzu dai kan zaɓen Niger ɗin, 'yan ƙasar da suke Najeriya kuma ba su cika ƙa'idojin yin rijista da kuma zaɓe a Najeriya ba sun kama hanyar komawa gida Niger domin zaɓe, kamar yadda shugabannin ƙungiyar suka bayyana a Abdulwahab Muhammad a Bauchi.
Salamu alaikum, ni ne Ladan mai tukunyan kaji, president na PNDS tarayya na Bauchi, wanda yake wakiltan kuma Gombe, Adamawa, Taraba, Maiduguri, Yobe. Za mu tafi ne zaɓe da za a yi ran 21 ga wata insha Allahu.
To me yasa ku ba za ku kada ƙuran ku a nan Najeriya ba?
To abin da yasa ba za mu kada ƙuran mu a Najeriya ba, bamu samu rijista a Najeriya ba.
Kuna da tabbacin cewar in kun je can za ku yi rijista?
Insha Allahu, duk wanda ka gani a nan yana da rijista a can, kuma za mu yi zaɓe in Allah ya yarda.
Kai a ina za ka kada taka ƙura?
Ni zan kada ta ƙura a Abuja, jihar Tawa.
To ku za ga mun yawan mutane da yake wannan tawaga taku ta kunsa.
Lissafin da muka yi mutanen Bauchi, Gombe, Adamawa wanda addaidai mutum 1,172 wanda addaidai su yi wannan tafiya, to kasancewa sai dai mutanen da dai yanzu muka yi ba, tunda abinda aikin aiki ne.
Har ila yau na je ta bakin wasu masu tafiyar.
Ni ne Hussaini Isa, sakataren zon na gabar maso arewa na Najeriya. ina wakiltar jihar Gombe.
To ya tafiyan take halin yanzu?
Eh tafiya gaskiya ta yi kyau saboda dama bukatar mutane samu abun hawa kuma duk an dauka musu nauyin abun hawa na zuwa da dawowa da abin da ba za a rasa ba.
Me ya kawo muku tsaiko na rashin iya kada ƙuri'a a Najeriya?
Eh abin da ya kawo haka gaskiya an samu matsala kadan wanda aka yi an yi ta manya mun kin magani kadan sai muka yi babba. Maimakon mu dauko mutanen Gombe a dama da su wannan yankin mu je Kano mu rijista ba mu samu dama ba. To da ba mu samu dama muka yi wannan rijista kusa ba sai mu ce to ko da nesa ne tunda mun yi niyyar wannan abu sai mun je mun yi wannan zabi a gida.
Kuna da tabbacin cewa in kun yi su gida Niger za ku samu halin kada ƙuri'ar ku kuwa?
Insha Allah duk wanda ka ga tafiya nan yana da rijista a gida. Ni nan da kake gani yana da rijista a Maradi amma kuma Gula a karamar hukumar da Kwaro a gurin zan je yi zabi.
Assalamu alaikum. Alaikum salam. Abdullahi Isa. Ni ina wakiltar jama'a Adamawa State ne.
To ya gashi na ga ka zo nan Bauchi kan hanyar ka zuwa Niger. Kinan za ka mun karin bayani?
Eh Adamawa mun yi alƙawari da su insha Allah za su same mu a Kano mu haɗu da su tafiyan ta yi gaba ɗaya mu tafi. Bisa ga tsari bisa ga kuma kowace mota muka dauko mun san gagarin da za ta kai in ƙauye ne ma in dai local government din ma mukan hada mutanen da suke shashi waje daya yanda za a je a aje su su yi zaben su a cikin kwanciyar hankali in an gama insha Allah mu dawo.
Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Saboda zaben na jamhuriyar Niger ranar Lahadi 21 ga wata shirin sashin Hausa na Muryar Amurka mun fara da shirin rana zuwa awa guda daya. A karon farko tun bayan bude tashan jirgin sama da ke yawun da kasar Kamaru shekaru fiye da 40 da suka wuce gwamnati za ta yi wata tashar kwaskwarima kan kudi euro miliyan 46 saboda haka za a dakatar da zirga-zirgar jiragen sama na tsawon makonni uku kamar da za ku cikin wannan rahoto da Awal Garba ya hada mana.
Ministan ya ce,
wannan aiki mun riga mun yanke shawara da kamfanin kula da filayen jirgin sama na ADC kuma mun samu rancen kudade ne daga bankin kasan Faransa na euro miliyan 46 domin aiwatar da kwaskwarima a wannan filin jirgin sama na birnin Douala. Kamfanin kula da filayen jirgin sama ta yi alkawari za su ci gaba da gudanar da harkokinsu a tashan jirgin sama na Simalan Yaounde har kafin a kammala wannan aiki. Ministan ya ci gaba da cewa mun sanya wani matakan tsaro da ya dace domin kare kamfanonikan mu da kuma fasinjoji. Kana ya ci gaba da cewa yana fata manyan kamfanonikan jiragen sama da fasinjoji za su yi hakuri na makonni uku domin zuwa tashan jirgin sama na Simalan Yaounde. Minista ya ci gaba da cewa kamfanin da ya dauki wannan aiki za su kammala ayyukansu a cikin makonni uku. Waɗansu masu gudanar da harkokin su a filin jirgin sama na Douala suna kokawa cewa suna fata cewa za a yi kokari na kammala wannan aiki kamar yadda gwamnati ta gindaya. In ba haka ba rayuwarsu zai shiga cikin halin ni'a su. Wannan tashan jirgin sama dai shine babban tasha wanda yake karban fasinjoji sama da 1,500 a kullum. Amma kamfanin jirgin sama na Ethiopia Airlines da na Kenya Airlines suka ce za su takaita harkokinsu a kasar ta jamhuriyar Kamaru har sai an kammala wannan kuskurema. Na tambayi Alhaji Abdulrashid masani ne kan sha'anin tattalin arziki na kasar ta jamhuriyar Kamaru ko wannan tsayar da zirga-zirga da manyan kamfanukan suka yi a kasar ta Kamaru ba zai kawo wa tattalin arzikin kasar ta Kamaru sartse ba?
Wannan lamari zai kawo wa tattalin arzikin Kamaru cikas saboda waɗannan kamfanunuka guda biyu suna daga cikin waɗanda suka fi shiga da fita a tashan jirgin sama na birnin Douala. Ka san duk lokacin da aka yi niyya za a yi gyara inji tura suka ce ba a soya kwai ba tare da amfasa ba, dole ne waɗannan lokuta da za a ɗauka na gyara tattalin arzikin Kamaru za ta samu cikas kamar da na fara faɗa. Amma kuma kasancewa wannan aiki da za su yi bashi suka ɗauki waɗannan kuɗaɗen za su yi wannan aiki, to kaga dai ko da menene za a ce tattalin arzikin ƙasar Kamaru za ta samu matsala.
Wannan tashan jirgin sama dai shine kwaya ɗaya tilo da ƙasar ta Kamaru take takama da shi amma sama da shekaru 40 da aka buɗe wannan jirgin sama farko kenan da aka yi masa kwaskwarima. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Haye jirgin sama sai Kamaru su ma ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu
To sai ai mana aikin gafara nace tashar jirgin sama dake Yaounde a tashar jirgin sama dake Douala yanzu za a yi ta amfani da tashar jirgin sama dake Yaounde. Kuna tare da sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10 na safe da minti 20 a hali yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Kabara da shirinmu na gaba.
Allahu ya Rahman ya Jalal wal Ikram Allah shi kace da
Musulunci tushen rayuwa
kazar da ba ta da nono.
Mai sauraro barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata idan mai sauraro bai manta ba mun tsaya ne inda Malam Mustapha Imam Sitti yake bayani akan tarbiyyar yara ta yadda zaka tarairaye su dan in sun girma su ma su tarairaye ka cikin tausayawa da kuma karramawa, inda yake magana akan ilmantar da yaya ta yadda ake daukar su dinnan ana kai su barace-barace karshe kuma sai ya zama ba su koyi karatun ba sai wani abu daban, inda ya ci gaba da cewa
mu dai a nan Najeriya yadda Allah ya azurta mu da ni'ima wanda muke da ita a nan Najeriya ta ƙasa lalaci ne a wajen mai gida da Allah ya nufe shi ya azurta shi da yin aure. Allah ya azurta shi da yaya ya samu ni'imar samun yaya wanda wani yana nema bai samu ba, amma kuma ya dauki yaron maimakon ya rike shi ya rike yadda ya rike uwarsa ya rike yayansa haka nan, to lalaci ne a wajen iyaye su dauki yayansu su ce za su kai su wani waje a ce an dauki yaro an kai shi gabas, yaro ya tafi ya share lokaci bai samu Qur'anin yayi karatun ba, in ma ya samu karatun alqur'anin kuma bai da tarbiya sai ya zama na bai san tsarki ba bai san alwala ba bare in ya balaga a ce wankan janaba, haka nan zai damu ki qur'anin bai damu bai je ya fitsari ba tare da ya dau qur'ani ba tare da yayi tahara ba, to wannan mai amfanin irin wannan tarbiya. Kuma babu wani mataki da ka dauka akan cewar yaron nan ya tafi shin wannan irin abinci yake ci, sai dai kawai ya dawwama yana bara wanda alhali Allah ya ni'imta ka da kudin da ko da dukiyar da kai aure kuma Allah ya azurta ka da ƴaƴan kuma amma rike ƴaƴan sai ya gagara bare har a samu damar yin tarbiyyar su sai a tura su gabas, wanda irin wannan shike haifar mana da abinda muka shiga halin da muke ciki a yanzu. Yara ana cewa su tafi karatun Qur'ani, an tafi karatun Qur'anin ba sanin tsarki ba sanin alwala ba sanin sallah ba sanin yadda halin da ake ciki na ana da janaba ko ba janaba, an damu ki Qur'anin malamin da aka tura su a wurin su bai san komai ba sai dai ya rubuta baro uwa uba ga Qur'ani ya karanta Qur'anin karantsa ya ba ta jawidi ba komai, saboda haka ko da wannan ma kuskuren da muka samu a Najeriya Allah yana iya kama mu ya ladabtar da mu ayi mana dukkan abin da Allah ya so na azabtarwa ta fuskar mu wulakanta alqur'ani mu gyara dabi'un da muka dauko a baya shekara da shekaru, domin irin wannan tarbiyyar da muka yi a da ta ƴaƴanmu mu haifi ƴaƴan mu kwashe su mu kai su wata ƙasa ba mu san cin su ba ba mu san shan su ba, yara an dora su akan tafarkin barace-barace daga bara idan yaro bai samu abin da zai ci ba sai ya sata, in ya dauki kobo 100 ya ci dauki abinci ko kudin wani ya ga yau ya samu sa'a gobe dorawa zai yi, daga nan kuma ana nan shikenan sai ya ga zai rinka rubuta yasin yana ba wani alhaji daga nan yana dan bashi daga nan kuma shikenan sai a fara tunanin a dauko jini ko a dauko wani abakon sa laya, daga sai da laya sai a koma yana zagaye-zagaye sai ya ga wani mai wasan miciji, daga wasan miciji sai ya burge shi, idan ya burge shi kuma ya bar magana karatu sannan kuma sai ya zo yana bin mai wasan miciji, daga wasan miciji sai ya koma shi ma sai ya kunsa garaya. Duk mafi yawancin masu kaɗa-kaɗan nan da masu abin nan waƙe-waƙen nan da kake duba daga ainihin karatun allo ne da aka tura su gabas, suka je suka lalace ba cin yau ba na gobe, suka ga abin da suke dan samu dan kankani ya fi musu sai suka juye. In ka bibiye masu garaya-garaya da kotso-kotso da wane ne na in kanana-kananan kaɗa-kaɗan nan zaka ji su suna da basira, daga karatun allo ne suka je suka lalace. Saboda haka wajibinmu ne mu gyara mu riƙe ni'imar da Allah ya bamu na haihuwa mu tarbiyyantar da yaranmu, in ma makarantar za mu tura su mu tabbatar da mun tura su da cin su da shan su da suturar su da tsaftar su da komai da komai, amma yaro cikin kazanta bai san ya goge bakin shi ba da safe bai san in ya ci abinci ba ya wanke hannunsa, bai san in ya ci abinci ba ya wanke bakinsa, haka nan zai je kuma da maiƙo da waye da riga da ti ya sati guda bai wanka ba bare wanki, ya je kuma ya damuki Qur'ani. Haba jama'a, bayan Allah subhanahu wataala ya aiko mana da manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da mu tsafta, shi kuma ya ce annazafat minal iman, tsafta ita kanta daga imani take. To in babu tsaftar, ya za a yi ka rungumi Qur'ani, kuma ya za a yi ka bi Qur'anin da tajawidi, ka karanta shi yadda ya kamata har ka samu abin da kake nema a wajen Allah subhanahu wataala.
Malam Mustafa Imam, ai ko da yake ka ce masu tafiya gabas din nan ko dai ba su samu Alqur'anin ba, yin sun ka ce su kan koyi wasu na'o'in daban, waɗanda suke tura ƴaƴansu su je su yi wannan karatun ba sa ma kula da malaman da suke yawo da yaran nan ko inda suke kai su. Malamin ma watakila uba ya kawo ɗansa shikenan sai ka ji shiru, ba za ka sake jin labarin uban ba, sai dai yaron ƙarshenta kaga dole dai ya rika sa yaron ko ya je masa noma ko ko dole ya tabbata a cikin bara.
To ai abin da za ka duba malam Alika, duk karatun ana barinsa a gida, shi fa ilimin nan fa ba fa dabu bane, daga gida ma idda kake a gida sai ka sha ilimin addini, kai karatun Alqur'anin kai ilimin addini tun daga nan ƙasa ƙasa. Qawa'idi ga ahlari, malam mai ahlari ya karantar da mu idan zaka bi malami ka bin duba malamin da zaka bi shine wanda yake koyi da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ya zaka yi ka dauki danka ka je ka ba malamin da shi kansa bai da tsarkin zuciya bare tsarkin jiki, kuma kace kana so ya karantar da danka ya san addini.
To akramuka Allahu, lokaci ba zai bar mu ba sai kuma wani makon in Allah ya kai mu zamu sake ci gaba daga inda ka tsaya. A madadin Nasiru Adamu Al-Hikaya da ya tattauna da Malam Mustafa Imam Sitti, sai kuma Ciyu Bahiro Dedone wanda ya hada mana sauti, Usman Ahmad Kabara daga Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Bisala
ka zare da bata da nono Allah shi ka ci da diyanta.
To a gaida Usman Kabara, yanzu kuma ga kadan da cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta email. A halin yanzu kuma ga kadan da ke kamar yadda nake fada tun da farko, ta farko tana cewa assalamu alaikum biyo dokacin al'umar Najeriya, muna wa shugaba Buhari fatan alheri a tafiyar da zai yi zuwa kasar Masar. Allah kai ka lafiya ya maido mana da kai gida lafiya. Daga Sufyanu Gumel Zangon Daura. To sojin kasar Amurka ya kamata ku bi a hankali wajen kai farmaki ga yan kungiyar ISIS don gujewa halaka fararen hula da basu ji ba basu gani ba. Sako da Ibrahim Musa Kirfi, jihar Bauchi. Allah ka ji kan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar hare-haren ƴan bindiga a karamar hukumar Mora da ke lardin arewa mai nisa a Kamaru, waɗanda kuma suka jikkata Allah ya ba su lafiya. Sako daga Adamu Aliyu na Gulde. Masu aro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku.
Masu harin gunar bakin wake sun kashe akalla mutane 19 da raunana mutane 50 a wani hari da suka kai arewacin kasar Kamaru a yau Juma'a. A can kasar Libya kuma jama'an Amurka sun ce jiragen saman yakin Amurka sun yi wa wani sansanin horaswa na kungiyar Islamic State gudan wuta a yammacin kasar kusa da kan iyakar kasar da Tunisia. Harin da aka kai yau Juma'a ya lalata wani gini a garin Sabrata yamma da birnin Tripoli a yankin da aka san cewa kungiyar ISIS din suna gudanar da hidimominsu. Dindai lokacin da aka hamɓarar da gwamnatin Muammar Gaddafi aka kuma kashe shi a shekara ta 2011, ƙasar Libya ɗin ke cikin ruɗami.
To madalla a gaishe ki, masu haro kuma abin da ya sauke nan cikin shirin a daidai wannan lokaci, sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar yadda kuka sani. Yau Juma'a rana ce ta kofa buɗe, inda za ku kira mu da muhimman bayanai da kuma abubuwa da suka dame ku a rayuwa. Kamar na madadin Jummai Ali wacce ta yi ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leather Gresham da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu, da ma injiniya da ke kusa da ita da ya riƙa mata. A nan ne Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya. Amma kada ku yi nisa, kamar yadda muka bayyana muku tun da farko, babban baƙo a zauren shirin yau da gobe shine shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Yusufu. Ai saurare lafiya.